sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17 25 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za iya samun mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da hantsi. Yau Laraba 13 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu na safi, za mu kawo muku ci gaban wani bangare na taron da sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, inda aka tattauna akan batun yaƙi da yawaitar satar yara da siyartar su. Sannan muna tafe da shirin ciki da gaskiya na Sarfilu Hashim Gumel. Har ila yau kuma muna tafe da sharhin wasu jaridun Kamaru. Sannan kuma sai sakonnin da kuka bar mana akan na'urar tarho. Amma duk kafin waɗannan, sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. An Republican masu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump suna shirin bashi gagarumar kariya a daidai lokaci da majalisa za ta fara sauraren bincike a bainin jama'a wanda za a fara a yau Laraba, inda zai iya wato binciken da zai iya kai ga tsige shi. Gwamnatin Trump dai ko kuma jami'an gwamnatin Trump sun kwashe sa'o'i suna nazari a kan bahasi da wasu manyan jami'an ma'aikatan harkokin wajen Amurka suka bayar da suka hada da William Taylor, babban jami'in Amurka a Ukraine a yanzu, da kuma George Kent, mai kula da harkokin Ukraine. Dukkaninsu sun ce Trump ya tirsasa shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya gudanar da bincike akan babban abokin adawarsa a zaben shekarar 2020 kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden, kafin ya saki taimakon soja na dala miliyan 391 da zumar taimakawa Kyiv da take yaki da 'yan awarin Rasha a yankin gabashin kasar. Amma su 'yan Republican a cewar wani rubutaccen bayani da aka raba wa 'yan jam'iyyar da yammacin Litinin da Talata, suna wato tambaba a kan ko jami'an guda biyu sun fahimci manufan Trump da huddarsa da Ukraine. Bisa ga cewar su, Trump yana da kyakkyawar hujja da manufa da dalilan bayyana shakkunsa a kan batun rashawa a Ukraine, lamarin da ya sa ya ƙi sake kudaden taimakon. Hukumar zartarwar kungiyar tarayyar Turai a wannan mako ta bada izinin sarrafa rigakafin cutar Ebola, abinda hukumar kiwon lafiya ta WHO ta bayyana a matsayin gagarumin nasara ga kiwon lafiya a duniya, kuma wannan zai iya canza al'amura a yaƙi da ake yi da cutar. Wannan ne dai karin farko da aka amince da yin amfani da maganin Ebola a ko'ina a duniya. Mai magana da yawun WHO Christian Ledmar ya faɗa muryar Amurka cewa wannan mataki ne mai muhimmanci kuma gagarumar nasara ce ga kiwon lafiyar al'umma. Maganin da yake matakin gwaji ana ci gaba da amfani da shi a wurare da aka samu ɓarkewar cutar Ebola a gabashin demokradiyyar jamhuriyar Congo. An yi amfani da shi a wurin kare sama da mutane 250,000 a lardunan Ituri da Kivu ta Arewa, wato DR Congo ɗin. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Jamus ta taimaka wa hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta iya samar da taimakon abinci ga unguwanni da ambaliyar ruwan sama ta addabe su a faɗin kasar Sudan ta Kudu. Wani jami'in hukumar abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya dawo daga yankin Pibor ya ce ambaliyar ta ɓace, don haka akwai buƙatar kai agajin gaggawa. Daraktan hukumar abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu, Matthew Hollingworth, ya ce taimako na Jamus zai taimaka ainun akan kudaden da hukumar take da bukata wurin gudanar da aikin jin kai wanda ake tsananin bukata cikin gaggawa. Ya ce kudaden za su biya ayyukan ceto da wasu muhimman ayyukan da ake gudanarwa sakamakon ambaliyar da ake ci gaba da samu. Ruwan sama kamar da bakin kwariya a cikin watan Yuli ya haddasa ambaliya da ta share dubban gidaje da amfanin gona. Kana ta wato ta fidda kimanin mutane miliyan daga gidajensu musamman ma a yankin Afanal da kuma Bahar Algazar.
Baba Yakubu Makiri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu na safi, taron da sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya, inda aka tattauna akan batun yaƙi da yawaitar satar yara da siyar da su. Taron da ya samu halartar jami'an tsaro, shugabannin addini da 'yan gwagwarmaya, inda wani bangare na mahalarta taron ya ce
da su taimaka irin wannan tsarin da aka fara dasawa yanzu ya yi duli ya yi tasiri. Haka alƙalai da aka ga cewa ga irin rauninsu yau alƙalai na har kowane irin addini hannun musulunci a Kaduna nan an sami alƙali an kawo kudin marayu miliyan 10 wai yarinya a ofishinsa wai kwasauta kwake kudin. To saboda haka idan babu shari'a haka waɗanda iyayensu suka mutu da me za su ji da mutuwar iyayensu ko kuma abin da aka musu za su gada. Sannan hukumomin duk da muke da su ma abukaji na me suke yi musamman masu yin dokoki a ƙasar nan wace irin doka suka yi me yasa duk dokokin da ake yi da ba ai komai a irin wannan ba yake faruwa sai a dan wannan taƙin da Allah ya sa Buhari ya tsallaka hawa da biyu shi ma wata kila ba fara bane wancan dan irin abin da yake da kawowa na turka-turka ko a samu matsala. To yau ya tsallako kuma gashi an fara da kamar da ake cewa daga na gaba shi ganzi furuwa masu yin dokokin nan sun ba kansu albashin da yake hankali ba zai dauka ba arzikin kasar nan ba zai dauka ba. Saboda haka ina ganin mafi yawan albashin da za a ba wa mai yin doka a kasar nan kai i wuce karamin albashin ma'aikata sau 31. Idan karamin ma'aikaci na daukar naira 30,000 a wata to dan majalisa mai yin dokoki kai i wuce 30,000 sau 31. 900,000 izan to shi ne albashinsa na wata guda yayin da mai karamin albashi ya ba albashinsa naira 30,000 kashal kin da dukkaninsu dai mutane ne kuma shi wannan ba su doka zai ce ba. Saboda haka duk irin dokan ma da za a yi a zo a tabbatar da kamar abin da ke faɗa guda biyar nan kare rayuka da lafiya da dukiya da mutunci da addini na kowane ɗan ƙasa da mazaunin ƙasar da wanda yake shigowa ya fita a cikin ƙasar a tabbatar an kula da duk irin waɗannan abubuwa. Kuma duk hukumomi kamar yadda wannan malami ke magana da wannan malami da shauransu duk irin waɗannan gurare na ku lalle ku je ku tabbatar hukuma ta wato ilimi tana sane da zamanku tana bibiya abinda kuke yi ko kuna neman haƙƙin ku a gurinta. Saboda ba za mu zo ido a ce sai kawai wasu wanda suke ƴan ƙungiyoyi dan nasu ya samu shike na zai so su afa da shi su wawashe kuɗi kuma a nemi aikin a rasa ba a yi aikin ba ko ba kuɗi. Saboda haka in ku zo ku nema sai in kun nema ba a yi ba shine muke da bakin magana mu zo mu ce min aina laka haza aina suka samu mu da ku samu. Saboda haka nake ganin ya kamata lallai ilalla mu dinnan a wannan karo mu ga mun samu irin rafo dinnan da zamu yi mu tabbatar mun zunguri gwamnati sai ta kawo ga jalli na irin wannan sai da za a zo. Amma lallai masu unguwanni sai an dawo da irin abin da ya kamata na irin wani abu da za a yi kuma kowane daga cikin su duk wani hukunci laifi na kowane irin hukunci a hukunta shi tunda mu a musulunci annabin rahama Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ya iko yarsa Fatima da ifuso duk duniya a cikin yaya idan an sami tayi sata a yanke mata hannu saboda ka dinki cancin da ake hata a wada gwamnati sai mun bukaji duk wanda ke da laifi sai an hukunta shi tunda ka jaran zai fara da kansa ne sannan sai ku a kasa
madalla kafin mu ci gaba ku shakata da wannan sheki waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 2 da minti 11 a nan Washington DC ga shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum Masu raro idan kuna biye da wannan shiri na ciki da gaskiya mukan tabo lamura daban-daban kama daga cin amanan marayu ko tauye ka'idar aiki a hukumomin gwamnati ko kuma zamba cikin aminci da dai sauransu wannan karo zamu tabo wani batu da ya shafi yadda ƴan matan da basu yi aure ba kan samu juna biyu wa imma da rashin mafadi ko talauci ko rashin tarbiyya ko tsautsayi da ma mafi ban takeici ta hanyar kadi shiga irin wannan yanayi kan kai matan ga zubar da ciki ko kuma su jira har sai sun hayu su faki idan jama'a su jefar da abin da aka samu ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Umar Fatima Nuhu da ke zauna a Gwadurmi a Abuja ta tinkari wannan shiri na ciki da gaskiya tana zargin wani lauya na babbar kotun jihar Sokoto da nuna sha'awar aurenta amma daga bisani sai juna biyu ya shigo kafin a shafa fatiha ba mu yi kasa a guyuwa ba mun tuntubi lauyan mai suna Barista Lema S Wali wanda ya ce Fatima ta bata masa suna ta hanyar kazafi dan a yanar gizo kawai yake magana da ita da hakan yasa har ya taimaka mata da kuɗi kamar yadda yakan yi wa masu neman tallafi kafin muka cikakken martanin lauyan yanzu ga bayanan da Fatima ta gabatar da ke neman mahaifin danta mai suna Saifullah ya zo ya karbi kayansa don tana shirin yin aure
suna na Fatima Nuhu ni yar Gombe ce amma ina garin Abuja ina tare da kakana amma Allah ya mata rasuwa yanzu na tare da yayana to
kuno ba mu labari kin ce ke yar Gombe ce ya akai kuma ki daga murya ya akai kika baro Gombe kika dawo nan Abuja
na zo gurin kakata ce ba ta da lafiya na zo jinyan ta lokacin na gama jinyowa yakina kenan ina gama jinyowa yakina sai na zo ni
a Gombe a kika gama jinyowa yakin
eh
a wuce anguwa kuke a Gombe
muna Ilongruza
Ilongruza nan kusa da babban barikin sojoji kenan a Gombe to ina ji cigaba da ba mu labari kin taho ne domin ki kula da ita kakata ki lokacin da ba ta da lafiya nan Abuja
eh na zo kula da ita ne sai Allah ya mata rasuwa sai na hadu da wani Barista Lema S Wali yace zai yace yana so na yace zai aure ni
dakata bari mu koma baya shin ina iyayenki suke na daga lokacin da kika baro Gombe kika zo kula da kakarki ba za a yi tunanin a matsayinki na ta mace da ki taho Abuja kula da kakarki ba wataƙila za a turo ko babanki ko wani babbanki ko wani ne zai zo nan Abuja ya kula da ita me yasa ya zama ke ci kika zo
na zo da shi ke ita ne kada ita rage mu mama na ta rasu baba na ya rasu ba ni da kowa sai ita din. Sai na tambayi wani sai ya kawo ni gurin yace ga kakanki nan ga halin da take ciki ba ta da lafiya. Sai na zo na same ta da na zo na same ta ba ta da lafiya ta zo dai ta rasu. Na adu da wani mutum sunan shi Lema Eswali yace zai aure ni shi kuma sai ya dinga irin dai yana dan fita irin dai yana dauka ta irin dai muna dan fita hakan nan muna fita da shi sai maganan ciki sai nace masa banga
da ta Fatima kafin mu zo nan shin bayan kakarki ta rasu yawo kike fita Abuja kina zuwa anguwanni ko a gida ya akai kuka gamu da shi wannan mutumin da kike magana
na zo sayan abu ne a gurin wata makwabciyarmu da take yin abinci to sai na zo gurin ta sayan abu sai yace kai wallahi yana so na a cikin mo yana cikin motan shi sai yace wallahi ni ina son ki gashi ni ina son ki wallahi yarinya mai hankali zan aure ki sai na je na samu sai na kira yaya sai nace gashi na sai dinga dauka ta dai shi din shi mutumin da ya dauke ni sai irin da muna fita hakan nan da shi sai matsala ya samu sai ga ciki sai nace ba
kuna fita ina kuke zuwa
muna zuwa hotel ni da shi da muna zuwa hotel da shi sai ya tashi sai nake ce masa ni fa gashi banga period ina ba amma na
me period
jinin alada sai na sendin masa da text nace banga period ina ba sai na tura masa na kira sa already bai picking call din ba sai gashi nan ya kira yace ayya tima I'm sorry kiya hakuri sai ya kira daga baya yace ki hakuri dan Allah zan shigo Abuja zan san inda za a yi da shi za mu san inda za mu daga nan ya dinga mun kwana-kwane baya so ma in dinga haduwa da shi daga ya ce mun yana Kaduna ko yana wani gari haka yake ya dinga mun yawo da hankali na kwata-kwata
to mana abinda za mu so mu gano a nan shin daga lokacin da kike gamu da shi wannan me ma sunansa kike ce
Barista Lema Eswali
kin san shi sosai a ina yake aiki shi wannan barista lauya ne mai zaman kansa ko yana aiki a wata ma'aikata ta gwamnati
yana aiki a ma'aikata na Sokoto lokacin wani mota ne ma yake hawa kiya wani mota ne kiya yake hawa fara kan nan numban Sokoto shikenan muna irin dai muna fita
yanzu haka kina jin labarin yana Sokoton ko yana Abuja
yana yanzu haka ya je Saudiya ya dawo ma yanzu haka kwata-kwata baya so ma mu haɗu da shi
kike gudu ma mu labari a lokacin da kuka gamu da shi kamar a wace shekara ce kuka gamu da shi
2011 ne muka haɗu da shi
lokacin shekara ta 2011 kuma tsawon fitan nan da kuka rika yi har aka samu juna biyun da kike magana ya kai kamar wata nawa
kai ya dade da ya shigo yace ayya kina ina san ce ni ina gida san ce masa ni ina gida amma sai ce mun to in zo har kofar gidan ma akwai sanda ma yayan ma ya taba gani na ya dawo daga Lagos ya taba gani na a gurin ya taba gani na a motan shi ya sauke ni a nan lokacin a garki
to ci gaba da bamu labari bayan kin gaya masa kin samu juna biyu yayi da ke yace zai shigo Abuja za a dau mataki ma'ana watakila ku magana auren ku ta taso ko kuma yadda ake a ce za a zubar din nan menene ya faru
bai sake yi ba kuma lokacin kuma MTN ba sa wannan ne ta kiran layinsa yake daukan waya na sai na ga numban wannan lokacin yaya na ya aike ni yace in je in karbo in je in siyo masa abu a cikin HMDS sai na ga motan Ministry of Justice Sokoto sai na rubuta number na nace Zainab ce a ba ma barista sai suka ce to sai washe gari sai ga kiran da yamu sai ki ce mun amma ban san ki ba baiwar Allah sai nace baka sanne ba nace eh amma abun ya dade irin dai na dinga masa ya plan na dinga ce masa eh mun hadu da kai eh a Kaduna dai muka hadu da kai kalman da na gaya masa da nace masa mun hadu da shi a Kaduna yace to in yi hakuri yana Imo State amma zai shigo Abuja.
Abinda nake so ki ga min yaya kin san dama daga farkon daukan juna biyu akan yi kaman wata tara ne da kwanaki kafin a samu aihu ya akai ya kike kika aihu
asibiti na aihu yaya ne ma ya kai ni shi dai ta jigila da ni asibiti na aihu asibitin durumi tu wani private haka anan ne a divine hospital na naifu har dairin da suka ce nayi karama kan za mu operation a lokacin da suka ce bari dai za su yayyanka ni irin su kakkara ni
idan mai duka ya kai mako mai zuwa zamu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da Fatima yanzu a madadin Nasir Adami Ali Kaya wanda taimakon sa shirin ya zo gare ku ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa sai mun saki haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa mu kasance lafiya
a gaida Sarfilu Hashin Gumel da shirin ciki da gaskiya yanzu kuma ga sharhin wasu jaridan Kamaru
zan fara shirin da yunnan mu na wannan makon ne da jaridar Independent anda babban labarin take nuni da cewa shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Biya ya amsa gurin gayyatar da takwararsa Emmanuel Macron na kasar Faransa ya mika masa domin gudanar da taron nahiyar Afirka a kasar ta Faransa anda duk hankula zai koma ne kan zaman lafiya a nahiyar mu sai kuma jaridar Integration anda ita ma ta labarta mana cewa shugaba Biya ya bayyana ranar da za a gudanar da zaben kananan hukumomi da kuma na immigration dokokin kasar ta jamhuriyar Kamaru shugaban ya tabbatar da cewa ranar 9 ga watan Febrairu ne 2020 yace yanzu kan babu gudu babu ja da baya sai kuma jaridar Le Sentier anda ita ma tace a halin yanzu dai duk shugabannin kananan hukumomi da immigration dokokin kasar jamhuriyar Kamaru sun fara zawaicin al'umma domin su kada musu ƙuri'unsu sai jaridar Emergence anda ita ma cewa ta yi sanar da ranakun zabe da shugaba bai yayi ko yaya zai yi da al'umman da suke yankin da ake amfani da yaren English surrounding Ingila domin ba su da zaman lafiya a wancan bangaren sai kuma jaridar Informatin anda ita ma cewa ta yi jami'ar adawan SDF shugabaninta ni Jamfurundi da kuma OC Joshua yanzu dai sun ce dole ne su kaure cewa zaben da aka kira domin bangaren nasu anda suka fi karbuwa ba su da zaman lafiya jaridar Le Message ta kasar Kamaru ita kuma ta gurmata mana cewa shugaban majalisar dokokin kasar Kamaru Kabayage Jibrin a wannan karin da magoya bayan sa suna nema su kaurace masa a can jihar Arewa mai nisa da kuma sauran jihohin arewacin kasar domin ko in kula da yake yi da jihohin a yayin da aka zabe shi sai jaridar Tribune anda ita ma tsokaci ta yi kan kamfanin sufuri na jirgin sama Kamerko mallakar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru anda ta ce har yanzu dai kamfanin yana tangantangal domin babu kyakkyawan kulawa sai jaridar Cameroon Tribune anda ita kuma cewa ta yi shugaban kasar Kamaru ya samu kyakkyawan tarba a gurin mai masaukin baki Emmanuel Macron a yayin da ya sauka a birnin Paris domin halartar taron wanzar da zaman lafiya a nahiyar Afirka Za mu kammala shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar Kalara anda ta labarta mana cewar kotun da ke hukunta manyan barayin gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru TCS a halin yanzu dai ya gurfanar da Madam Lepang da kuma Mr. Emmanuel Lobon a gabanta domin samu da fadi da suka yi da manyan kudaden gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Madalla a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum sashin hausa gidan radio Amurka sunana Abdulshid Jula Musa Gurbawa daga jihar Sokoto a Najeriya da Allah gidan radio Amurka ana son ku isa mana sako akwai na dan magana gurba ma ki daya ga hukumar NEPA ta kasa da shin jihar Sokoto sai da Allah ya yi al'umma gurba su kai musu ne yau magana nake muna da sama da wata shida ba wata NEPA a gurba kuma duk da cewa ana zan wuta ko su kana hukumomi da kusa da hukumomin gurba muna kira hukumar NEPA don Allah ta tattauna hukumar al'umma ga gurba bayanin gaskiya ni da ni ne shin ba mu wata NEPA ko kusa mu shine NEPA haramu nagode gidan radio Amurka
assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka da Allah ina son ku irin wannan sako na ga mai jema gwamnatin jihar Zamfara ta wallin muradin ina sanar da shi cewa ko kuma ina tunatar da shi cewa ya haramta kungiyar yan sakai a jihar Zamfara duk da haka karamin hukumar mulki ta gudu sai karamin hukumar mulki ta gumi garin da ake kira gwalli zuwa bardoki sun kashe mana yan uwanmu kashi na gilla mutanen da ba su aikata laifin kowane iri waɗannan mutane da suke ta kashewa illa ni ne kawai kuma waɗannan illa ni ba su aikata laifin komi ba sun kashe mana illa ni akalla 37 cikin sati biyu ina kira ga gwamnatin jihar Zamfara da ya bi mana kadin haƙƙinmu ku ya sa a kama waɗannan mutane a yi musu hukunci daidai da irin laifin da suka aikata yaushe nan ana ganin mutane suna kashin mutane waɗannan suka kashi ba masu laifi ba ne kuma a sa musu ido a kyale su haba ina kira gwamnatin jihar Zamfara ka yi ƙoƙari da Allah ka sa a kama mutanen nan ka hukunta su kai su kotu a musu hukuncin da ya dace da su nagode sashen Hausa
assalamu alaikum sashen Hausa radio America mai magana Ayuba Garba Imam daga katin madaki a jihar Bauchi ra'ayina na yau zan yi shi ne dangane da hukumar da za a kafa na tantance kafar sada zumunta a gaskiya ya kamata mu yan Najeriya duk abin da za mu rubuta a kafofin sada zumunta mu rika fadan gaskiya kuma mu rika fadan alkhairi amma yin kare da ke a kafofin sada zumunta lalle wannan ba daidai bane duk mutumin da yake ƙarya ko kazafi ma wani wannan ba mutunci bane ba kuma girmamawa bane yana da kyau duk abin da mutum zai rubuta ya tabbata ya rubuta alkhairi kuma ya rubuta gaskiya nagode
kafin mu sallama da ku ga baba Yakubu Makeri da takaitattun labaran duniya
Hukumomin Turkiya sun kulle ɗaruruwan mutane a gidan yari saboda sun kafe wasu kalamai akan shafukan sada zumunta da ke nuna ayar tambaya ko kuma sukar ayyukan da sojojin ƙasar ke yi a Siriya a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International Kungiyar kare haƙƙin bil'adaman ta ce akwai mutane da dama da ba su hawa ba sun sauka ba wadanda suka hada da yan jarida da dama da ke fuskantar zargin aikata laifi game da sukar ayyukan sojin da aka fara a watan da ya gabata bayan da Amurka ta janye dakarunta daga wurin Turkiya ta ce sabamai da ta yi wa take aikin zaman lafiya yana auna abinda ta kira kungiyoyin yan ta'adda wadanda suka hada da kurdawa da suka taimaka a yaki da aka yi da IS
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku je abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da himma na Abdulaziz Adali Turo yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abu da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku ne lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC